sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 26 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, shugaban Najeriya Muhammad Buhari ya isa kasar Saudi Arabia domin halartar taron saka jari da bunƙasa rayuwar al'umma. Yan kasar Sudan sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga har zuwa cikin daren jiya Litinin bayan da sojoji suka juye mulki a kasar. Kana ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana shirin kafa hukumar kula da hanyar sadarwar yanar gizo da shirye-shiryen na'urar zamani a daidai lokacin da ake fama da karuwan kutsen yanar gizo.
Kanin labaran kenan. Hukumomi a jihar Niger, Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane 16 yayin da wasu 'yan bindiga suka bude musu wuta jiya a garin Mazakuka na yankin karamar hukumar Mashegu.
Amma abinda muka samu daga wurin mutanen Mazakuka shine wayannan ta'addan sun auka magarin, mutane suna cikin masallaci suka fara halbi har su kashe kusan mutane 15-16.
Masu sharhi kan harkokin siyasa Afirka sun fara tsokaci kan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar Sudan, inda suka kame Prime Minister da wasu ministoci.
Abinda ya kawo haka shine cewa rashin jituwa tsakanin farar hula na Sudan kin da sojoji waɗanda ya zamanto suka yi mashi al-Bashir juyin mulki, to sai aka fara samun sabani a cikin su.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Najeriya Muhammad Buhari ya isa kasar Saudi Arabia domin halartar taron saka jari don bunƙasa rayuwar al'umma. Malam Garba Shehu, babban jami'in yaɗa labari ne a fadar gwamnati, yana cikin tawagar shugaban kasar, kuma ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa ƙarin bayani.
Taro ne wanda ake kawo shugabanni na ƙasashe, shugabannin kamfanoni na duniya, masu zuba jari, masu siye, masu sayarwa a duk duniya. Muhimmancin wannan taro na bana shi ne take da aka saka masa cewa zuba jari don bunƙasa rayuwar al'umma. Kowa ya san cewa a duniya ana zuba jari don a faɗaɗa kamfani don a ci riba. Abinda wannan ake so a yi shi ne a jawo hankalin masu zuba jari don a taimaki ƙasashe ko al'ummomi waɗanda suke an bar su a baya, ƙasashe irin kamar namu, domin duk fitinan nan ta duniya yaƙe-yaƙe nan da ake ta'addanci babu abinda ke haddasa shi fiye da talauci.
Kamar menene ta yi ko rangwamen da shugaba Buhari zai gabatarwa masu saka jari na ƙasa da ƙasa domin Najeriya ta ci moriyar shigowarsu su saka jari?
Ya dogara ga fannoni da fannin da kake magana. Yanzu kamar fannin makamashi, wutar lantarki da su gas, kasancewa yan makonnin bayan ne shugaban ƙasa ya sa hannu akan wannan muhimmiyar doka wadda za ta canja lamuran yadda ake gudanar da harkar haƙa da sayarwa da ciniki man fetur a wannan ƙasa, wanda an yi shi ne don ya faɗaɗa shigowar mai son duk ya zuba jari a cikin ƙasa. Shugaban Muhammadu Buhari zai tallata wannan doka, shugaban Muhammadu Buhari zai tallata irin canje-canje da ake samu wajen faɗaɗa tono ma'adanai.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi, za a ji abinda masu fashin baki ke faɗi game da wannan taron. Yan ƙasar Sudan sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga har zuwa daren jiya Litinin bayan da sojojin ƙasar suka yi juye mulki. Jami'an tsaro sun buɗe wuta akan masu zanga-zangar da safiyar jiya Litinin, sun kashe mutane 3 a cewar ƙungiyar likitocin Sudan. Ƙungiyar ta ce aƙalla mutane 80 ne suka ji rauni. Shugaban sojin kasar General Abdul Fattah Burhan ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin kasar, kana ya sanar da kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka ta soja da farar hula da ke tafiyar da harkokin kasar shekaru 2 da suka shuɗe. Lieutenant General Abdul Fattah Burhan ya yi jawabi ta talbijin kasa bayan sojojin sun kama Prime Minister Abdullah Hamdok da wasu jami'an tsohuwar gwamnatin haɗakar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana shirin kafa wata hukumar kula da hanyar sadarwar yanar gizo da shirye-shirye na'urar zamani a daidai lokacin da ake fama da karuwan kutsen yanar gizo, musamman yadda ake kai harin kutse a ma'aikatun Amurka. Wani mai magana da yawu ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce babban jakada da majalisar dattawan kasar za ta tabbatar da shine zai jagoranci wannan hukumar. Masu kusan yanar gizo sun kai hare-hare akan kamfanonin Amurka da dama a wannan shekara.
Kuma dalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumomi a jihar Niger, Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane 16 yayin da wasu 'yan bindiga suka buɗe musu wuta suna sallah asubahi a masallaci jiya a garin Mazakuka da ke yankin karamar hukumar Mashegu. Rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar lamarin, amma ta ce tana kokarin tantance adadin mutanen da suka mutu. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani.
Wannan al'amari dai da ya faru a garin Mazakuka da ke yankin karamar hukumar Mashegu ta arewacin jihar Niger ya jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali. Wani tsohon dan majalisar dokokin jihar Niger da ya fito daga yankin, Alhaji Abdulkarim Mazakuka, ya ce ko baya ga mutane 18 da aka kashen, waɗannan mahara sun yi awan gaba da wasu masallatan, kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Tunda asuba da yau kam masu bauta suna cikin masallaci, amma gama na cewa assalamu alaikum mutane na suna shiga cikin masallaci suka wani bude wuta. Yanzu da muke maganan ga wanda suka kashe mutum 18 sannan an yi awo gaba da mutum 16.
To yanzu wani hali garin yake ciki?
To tunda sun yi abin da za su yi kuma sun koma cikin daji. Garin nan dai ana shirin dai shi mai girma ce a mana local da mai ya je wurin in ya je tattace abubuwa da aka yi tana iya ba da izina a yi janaza.
To gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da kai wannan hali na masallacin Mazakukan. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce bayanan da suka samu daga mutanen yankin, mutane 16 ne aka kashe a masallacin.
Amma abinda muka samu daga wurin mutanen Mazakuka shine wayannan ta'addan sun auka magarin, mutane suna cikin masallaci suka fara halbi har su kashe kusan mutane 15-16.
So yanzu a yanzu kaman sun wuce da wasu ne koko?
Bayanin da muka ji sun wuce da waɗansu, amma ba mu san mutane nawa bane.
To ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da kai wannan hari. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Monday Bala Kurias ya ce zuwa yanzu ba su da adadin yawan mutanen da aka kashen da ma waɗanda aka yi awan gaba da su, amma dai ya ce sun ƙara tura ƙarin jami'an tsaro a yankin mai iyaka da gandun dajin nan na Kayinji. Tun daga makon jiya ne dai waɗannan 'yan bindiga suka ƙara zafafa hare-harensu da ke hallaka jama'a a yankuna da dama na jihar Niger. Al'amarin da masana ke ganin akwai buƙatar gwamnatin jihar Niger ta ƙara matsa lamba ga gwamnatin tarayyar Najeriya domin shawo kan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
Amurka da wasu kawayenta na kudu da kudu sun yi amfani da rahoton lokaci-lokaci da cibiyar kasuwanci ta duniya ta fitar suka bayyana fushinsu akan yadda Beijing take bijirewa sharuɗoɗi da aka gindaya da zammar tabbatar da adalci ga dukkan ƙasashe da ke cikin cibiyar mai hada-hadar kayayyaki da ayyuka. Rahoton sake duban manufofin cibiyar kasuwancin da ke baiwa abokan kasuwancin China daman faɗan albarkacin bakinsu a kan manufofin da China take kin amincewa da su ya fito ne a wancan mako lokacin da China take cika shekaru 20 da ta shiga cibiyar kasuwancin ta duniya, ƙungiyar da ke gindaya sharuɗoɗin kasuwanci ga ƙasashe 164. A lokacin da China ta zama mamban kungiyar kasuwanci ta duniya shekaru 20 da suka wuce, sauran mambobin sun yi zaton cewa China za ta daina amfani da manufofin kasuwancinta da tsare-tsare da suke cin karo da tsarin bai daya na kasuwancin ƙasa da ƙasa, inji David Bisbee da ke zama wakilin Amurka na wucin gadi a ofishin kungiyar kasuwanci ta duniya a birnin Geneva. Amma ya ce duk tunanin da ake yi wa China bai tasiri ba, kana ga dukkan alamu ba ta da niyyar sauya matsayarta. Yunkurin farfado da yarjejeniyar nukuliyar Iran ta shekarar 2015 ya kai gaba mai muhimmanci, kana dalilan Tehran na kaucewa tattaunawan ba su gamsar ba, inji wani jami'in Amurka a jiya Litinin, yayin da yake bayyana cewa akwai yiwuwar ƙara ɗaukar matakan diplomasiyya ko da ma ba iya farfado da yarjejeniyar ba. Wakilin Amurka na musamman ga Iran Robert Malley ya faɗa wa manema labarai a Washington cewa akwai damuwa masu yawa akan yadda Tehran take jinkiri wurin dawowa ga tattaunawar, amma ya ce akwai hanyoyin hana Iran kera makaman nukuliya, kuma idan buƙatar amfani da hanyoyin ta taso za a yi. Ya ce mun kai wani lokaci mai muhimmanci a ƙoƙarin farfado da wannan yarjejeniyar ta JCPOA, inji Male. A ƙarshe, a jiya Litinin, shugaba Abdul Fattah al-Sisi ya ce za a ɗage dokar ta ɓace a Misra karon farko bayan shekaru da dama. Misra ta kafa dokar ta ɓace a cikin watan Afrilun shekarar 2017 bayan mummunar harin bam da aka kai a kan coci-coci kanatun lokacin aka yi ta ƙara watanni uku, duk da cewa an samu ingancin sha'anin tsaron. Dokar ta ɓacin ta baiwa hukumomi damar kama mutane da dama, kana ta fatattaki waɗanda ta kira su da maƙiyan ƙasar.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Sudan sun karba iko da kasar, inda suka rusa majalisar mulkin kasar ta gwamnatin rikon kwarya, kana suka kama Firaminista Abdalla Hamdok da wasu jami'an gwamnati. A hirar shi da BOA, Farfesa Bubena Mewa na Jami'ar Diop ta kasar Senegal ya yi sharhi kan lamarin.
Abinda ya faru a Sudan kin, abinda ya kawo haka shi ne cewa rashin jituwa tsakanin farar hula na Sudan kin da sojoji waɗanda ya zamanto suka yi mashi al-Bashir suka mishi juyin mulki, to sai aka fara samun saɓani a cikinsu. Ta wani ɓangare kuma har yau a can wajen jam'iyyoyin siyasa na kasar ta Sudan kin ba haɗin kai, wannan shi ya kawo haka. To bugu da ƙari dai kuma muna ganin cewa ba a rasa kamar hannun wata ƙasa a ciki da ya zamanto tana da shuni ga hannunta, ba rashin haka nan. Saboda yanzu a nahiyar nan tamu ta Afirka fa ƙasashenmu sun zamanto ƙasashe ne da kowa, ƙasashe masu hannu da shuni suna neman kamar kowane ya girke kayan shi a cikin ƙasashen, kamar irin wancan yaƙi da muka sani na tsakanin gabacin duniya da yammacin duniya. To ina ganin cewa ba a rasa hannun wata ƙasa a cikin wurin, tun ba da ya zamanto al'umman ƙasa ba wata rana alƙawulin da kamar da na haɗi can baya, alƙawulin da ake ɗauka musu ba a cika musu shi. To akwai cikinmu nan nahiyar Afirka mutane da ya zamanto ɗimbin kwaɗayi gare su, idan aka zo aka nuna musu cewa da kai za mu sanya a wurin, ko kuma kai za ka kai ga wannan gidauniyar don ka rinka kama litte kamar da kaga dama, to sukan yarda da haka. Kuma ba wai amfanin nahiyar tamu ta Afirka ko ƙasashen namu na Afirka suke yi ba, kawai suna neman amfanin kansu ne, kuma suna neman kare kama irin riba wadda ƙasashen nan suke kwasa a cikin ƙasashen namu. Saboda kowa ya san da cewa nahiyarmu ta Afirka ta zamanto ƙasa ce kowa sai ya zo ya yi yasoson arzikin da ke gare mu, su su je can su amfana, mu kuma kawai nan sai wahala muke cikin ta.
To akwai bayanai da ke nuni da cewa mutane bakwai suka rasu sama da 140 kuma suka jikata sakamakon zanga-zanga da ta biyo bayan wannan za a ce juyin mulki. Ya kake ganin makomar siyasar wannan ƙasa?
To da duka halamu dai, wato al'ummar ƙasar Sudan kin waɗanda an san su suka hau tafarkin zanga-zanga har aka hambarar da Omar al-Bashir, to wa'annan kin nan su ne wa'anda ke fitowa yau suna zanga-zanga ta cewa ba su yarda ba abinda su suka dora a kare da iko wasu 'yan kurakurai su zo su hambarar da su. An samu lalle rasuwa mutum bakwai kuma fiye da 140 wa'anda suka yi rauni. To wannan yana nuna cewa da idan ana juyin mulki fa waɗanda ke juyin mulki su tabbatar da cewa akwai al'umma ƙasa, idan ba su yarda ba fa to ba irin na da bane. Yanzu tsoro ya fara fita cikin zuciyar mutane, wa'ansu suna zuwa ma suna sadakar da ransu saboda irin abinda su suka yi gwagwarmaya saboda ya shigo cikin ƙasa, wannan suna kare shi. Wanda yake nuhin ya yi juyin mulki to ya tabbatar da cewa in baya da goyon al'umma to juyin nan mulkin nan nashi ba zai je nesa ba, ko kuma in ya tsaya riƙe rikau to dole ilatila sai an yi ɓanna kenan, wato sai an kashe rayuka masu ɗimbin yawa.
Farfesa Bubana Mewa kenan a hira shi da Alheri Grace Abdu. Kada a manta, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashiyarmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Me yasa za su nuna san kai? A baiwa wani mutum ya zauna a falansa ya rubuta sunaye, su rubuta sunan ƴaƴansu da surkunansu da waɗanda suke so don su zama wani abu a jam'iyya. Ƙarshensa ya kusa. Da PDP za ta yi nazarin dalilin da ya sa aka kwace mulki a hannunta a 2015, da ba su shiga wannan kama karya da suke yi a jihohi na ɗora waɗansu ba.
Amma in an zaɓe ka kai shekara huɗu, to ba ka kai shekara huɗu. Kada a ce wai za ana neman wani hanya ta yadda za a cire ka. Idan kuma ba za a ba a son ka, jam'iyyar nan tana da tsari.
Jama'a, muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a Washington DC. Barkanku da zuwa ga sabon shirinmu na wannan lokaci na tsaka mai wuya, wanda yau shine kashi na uku da zamu kawo muku na muhawara da muke game da abubuwan da ke adabar jam'iyyar adawa ta PDP a Nigeria. To amma kafin mu tsunduma cikin kashi na uku din, bari mu ji wayannan ra'ayoyi tukuna.
Sunana Raja Honorable Ino Garba, tsohon kakakin majalisar dokoki na jihar Gombe. Akwai kuma wadda suna ga jam'iyyar PDP ta karɓu, tana karɓuwa a gudun talaka, amma a jihohinsu suna ga akwai matsala, jama'ar su ba za su yarda da su su goyi bayan su a zaɓe ne zuwa na 2023 ba. Idan suka buga suka ga bai yiwu ba, to za su gabare su koma can, wataƙila za su yi jinginu da ƙarfin gwamnati ko da ƙarfin jam'iyyar APC tun tana da gwamnati, su ga inda za su samu dasu, inda za su matsala. Shi kansa tsirin kwandu ɗin ba za a zana sa matsalolin ba, domin yadda yake gudanar da jam'iyyar ba haka ya kamata a gudanar da jam'iyyar adawa ba, musamman ma jam'iyyar mai ƙarfi irin jam'iyyar PDP. Ya yi wa al'amura da dama riƙonsa kanan kashi, su ne daga cikin matsalolin da suke faruwa a halin yanzu, suke suna tsalle suna fita su koma ta jam'iyyar.
To madallam, to muna da abubuwa da yawa da zamu duba a cikin wannan kashi na uku na wannan tattaunawa ta yau. Daga cikinsu, me yasa galibin shugabannin jam'iyyar PDP ba sa karewa lafiya ne sai dai su kare a cikin rikici wani lokaci har kai ga korarsu? Sannan ko me tasirin gwamnan jihar Rivers Wike da kuma tasirinsa a kan su ƴan uwansa gwamnoni, ciki har da waɗanda suke fice daga cikin jam'iyyar, da kuma takara ko kuma zaɓe na tafe na shekarar 2023? Wannan duk suna cikin abubuwan da za ku kasa kunne ku a wannan kashi na uku na muhawara da Nasiru Al-Mulhika ya shirya mana tsakanin injiniya Abuba Galadima da kuma Umar Sani Dikat, wadda kuma ga su za su ci gaba.
Umar Sani, kai me kake zargi yasa aka sa, me yasa aka sa shi secondus, wato shi shugaban da aka ture, me yasa aka sa shi a gaba tunda ku ne yan cikin gidan wannan jam'iyyar? Mun san tsarin dama PDP yawanci shugabanninta ba sa gamawa lafiya, wasu ma envelope ne za a ce kawai kawo a ce ga takarda da suka rubuta an sa a cikin alhali ba komai ma wata kila
ba. Yawa, a babban matsalar da aka ake sa da kuma irin jita-jitan da muke ji shine shi gwamnan jihar Rivers yanzu da yana goyon bayan gwamnan jihar Sokoto ya zama shugaban kasa, sannan shi ya zama mataimakinsa. To amma da ya ga yanzu yadda kasan ke tafiya, ana maganan cewa mulki ta koma kudu, ya yi kan gaba wajen kiran taro da aka yi na gwamnonin kudu, inda suka zauna suka zartar da wayansu shawarwari na cewa ya kamata kowane jam'iyya ta maida dan takarar shugaban kasanta kudu. To idan ta maida dan takarar shugaban ta kudu kuma shi yana so ya tsaya kuma shugaban jam'iyya na jashi, kaga akwai matsala. Saboda haka dole shugaban jam'iyya ya bada hanya domin ya samu ya cika burinsa. Amma shi kuma shugaban jam'iyya yadda muka samu labari shi kuma yana da kudiri cewa dole in dai jam'iyyar PDP za ta kwato mulki to sai an sa dan arewa a matsayin shugaban kasa. Saboda haka shi yana goyon bayan dan arewa kowaye shi ya zama shugaban kasa, dan ta nan ne za mu iya kwato mulki. Amma in aka ce mun yi irin Obasanjo da Olufalaye to za a samu matsala, a ce duka 'yan kudu ne, duk wanda suka ga dama za su zaba, to mu PDP ba za mu iya ci ba, domin gwamnatin da ke kan mulki za ta yi duk yadda za ta yi ta tabbata dan takaranta da ta sa daga kudu shi ne nasara. Kuma ba za a iya ba wani ihun da za a yi dan can-can ne, dan arewa ba za su yi tawaye ba. To irin waɗannan abubuwan shi ne ke ƙasa.
Injiniya, wato abinda ya ana shi Umar Sani yana magana abin sai na kamar kai dariya ma abin yake baka, duk da
ba dariya yake ba ni ma Nasiru, na yadda 110% na abin da ya faɗa akan abin da aka yi wa Secondus. Bambanci na da Secondus yana iya zama daban. Duk jam'iyya idan dai ba za a tafi akan tsari da dokokinta ba, kai duk ma demokradiyya, kai hadda tsarin tafiyar da gwamnati na ƙasa, to fa an shiga dambarwa. Wannan mutum kadai ba zai sha giyarsa ya ce sai an cire masa wani ba. Waye shi a cikin 'ya'yan jam'iyya? Dan yana da kuɗi ko yana da wata kujerar mulki? To waye ke mulka? Jam'iyya ce fa, kai ka kawo kanka ne na kawo kaina. Ƙasa ba za ta taɓa zama lafiya ba sai an yi adalci, sai an bi tsari na doka. Secondus shekara hudu aka zaɓe shi ya yi. Duk yadda muke ƙinsa sai mu jira mu maida takwabinmu, mu jira shi sai an zo gaba shekara hudun nan. In ya so, in ba ma san shi, akasar ba wai ni ba, in mafi yawancin 'ya'yan jam'iyya ba sa san shi majority, to sai a ƙi zaɓensa, sai a ƙi zaɓensa bisa laifin da ya yi. Amma abinda nake so Malam Umar ya fahimta ɗaya shi ne, Secondus ya samu matsala. Menene matsalarsa? Yadda aka cire kotu ta cire Adams Oshumale. Yanzu kotu ta shiga cikin tsaka mai wuya. An yi amfani da su an cire Oshumale domin shugaban ƙasa, shi yasa a cire shi. Shin yaya za su yi ga Secondus? Kila ba a cire shi a bisa ƙa'ida ba, yaya za su yi su fita daga cikin wannan tsaka mai wuya, inda kotun Najeriya ta samu kanta kenan? In ba dan haka ba, ai Secondus ba wanda ya isa ya hana shi zaɓe, tunda ba sata ya aka kama shi aka yi convicting ɗin shi ba. Shi yasa na ce maka jam'iyyar ta kamu da cutar ƙanjamau, babu warkewa sai lahira, sai dai a samu sauƙi. Dan a yadda aka taho yanzu haka za a ƙare har ƙarshen film.
Injiniya, za mu mamakin ka fa, wato haka kai irin wannan zance, wato a takaice ka nuna irin abubuwa da jam'iyyar PDP din nan za ta iya abubuwa, ka marawa Atiku Abubakar baya, yanzu kuma ka biyo hanyar da NAPC suke cewa sun yi jana'izar PDP, ka ce na ta yi a ƙare.
To su ma NAPC a sijira nasu mana, ai sun fi kowa zama cikin rigima. Ai na PDP wannan wasa kamar wasan yara ne. Ai na APC faɗa ne na giwa, duk ciyawan da yake wurin in gaya maka gaskiya sai an turmutse shi har iya jijiya, har jijiya. Kuma babu mutumin da zai kwace su, domin duk wanda ya ci amana billahi allazi la ilaha illa huwa Allah na jiran shi madakata. Saboda haka ƴan Najeriya su yi wa kansu ƙiyamar leni, su nutsu, su duba, su nema wa kansu makoma.
Bari ka kuma zo kan wannan makomar da kuma abubuwan da ka faɗa da zuwa dubban manta ba kan rashin dagewa da tunanin ka cewa ba dauki hanyar cin zaben nan ba. Umar Sani, ka yadda cewa jam'iyyar PDP kan jama'uta kama ta mutu kenan shikenan ta shiga uku ta lalace.
Ka san ko da yake kan jama'u na iya kawo mutum amma akwai watan antiretroviral drugs da suke farfado da sai in kai sa'a to sai kama yi shekarun da wanda shi bai da kanjamau din ba zai iya yi ba. Saboda haka wannan watan irin siyasar mu da ake yi a Afrika ba irin siyasa ne na su America da sauransu ba, wanda mutane suna duba abubuwan da jam'iyyar suka musu alkawari ne su bi. Shi yasa zaka ga akwai mutane da yawa ba su san cewa a America akwai jam'iyyu da yawa ba, amma da Republican da Democrat sun taso ne saboda su suka fifice. To a nan ma muna da wanda suka fifice, watan jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC a yanzu yayi latti a yi wani sabon jam'iyya yanzu har ta yi tasiri. Za ta iya kwace waɗansu jihohi misali idan gwamnonin suka hau koma, amma ta yi tasirin cinye zaɓen gabaki ɗaya. Mutanen Najeriya sun saba idan ba APC kake ba to PDP kake, saboda haka ko kana lema ko kuma kana wancan mai tsintsiya abubuwan da ke tafiya kenan. Saboda haka dole dai a yi alallaba. In aka yi alallaba to mu dai abinda muke so tukuna mu kwace mulki. Idan an kwace mulki to kuma sai a zo a fara kuma dubawa ta yaya za a yi a haɗa kai waɗanda suke da irin ra'ayi ɗaya su tafi a ɓangare ra'ayi ɗaya. In baka cikin wannan ra'ayin ka koma irin ra'ayinka, domin yanzu kamar haɗin gamsbiza ne. Jam'iyyar APC ba wata jam'iyya ba ne, jam'iyyu ne suka haɗu suka yi haɗin gamsbiza. Akwai ACN, akwai AMPP, akwai CPC, duk sun haɗu sun zama jam'iyya. Kaga ba ra'ayi ɗaya ba ne, an yi ne don a kwace mulki. A jam'iyyar PDP ma ba wai kowa ba ne, akwai wanda suka dawo daga wata jam'iyya, akwai wanda suke su suna ganin su ne aka fara jam'iyyar nan da su, akwai kuma wanda suke ganin wanda su ba sa nan ne ba sa can, ko su RAPC ne ko kuma NPDP.
To gaishe kuma malamai, to nan za mu daga aya sai mun dawo rana a cewa mu ci gaba da kamuku wannan muhawara din, wanda kuma shi wannan shirin na mai zuwa din shiri ne mai zafi da zai duba shin an makara ga kafa wata sabuwar jam'iyyar da za ta maye gurbin PDP din da APC ma, wacce ake jin za ta yi tasiri a zaɓe mai zuwa na shekarar 2023. Sannan yaya za a yi da tsofaffin jam'iyyun da aka kafa tun ba irin su SDP, me yasa ba za a yi amfani da su ba yanzu maimakon a yi ta fama da jam'iyyun da ake da su yanzu? Ya kuma magana shirin karba-karba zai yi tasiri a zaɓe mai zuwa? Duk wannan suna cikin abubuwan da muke so mu duba shirin da ke tafe rana wa tirin Allah ya kai mu. Yanzu ka madadin su bakin namu injin Abuba Galadima da kuma Umar Sani Dikar da kuma musamman shi Nasiru da ya shirya mana wannan tattaunawa da Abuja. Ali Mustapha Sakwato ne a Washington DC, mun ba ku lafiya.
To madalla a gaida Ali Mustapha Sakwato, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Baballe a takaice, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa kasar Saudi Arabia domin halartar taron saka jari don bunƙasa rayuwar al'umma. Malam Garba Shehu, babban jami'in yaɗa labari ne a fadar gwamnati, yana cikin tawagar shugaban ƙasar, kuma ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa ƙarin bayani. ‘Yan ƙasar Sudan sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga har zuwa daren jiya Litinin bayan da sojojin ƙasar suka yi juye mulki. Jama'an tsaro sun bude wuta akan masu zanga-zangar da safiyar jiya Litinin, sun kashe mutane uku a cewar kungiyar likitocin Sudan. Kungiyar ta ce akalla mutane 80 ne suka ji rauni. Shugaban sojan kasar Janar Abdul Fattah Burhan ya ayyana dokar ta ɓaci a fadin kasar, kana ya sanar da kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka ta soja da farar hula da ke tafiyar da harkokin kasar shekaru biyu da suka shuɗe. A ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana shirin kafa wata hukumar kula da hanyar sadarwar yanar gizo da shirye-shirye na'urar zamani a daidai lokacin da ake fama da ƙaruwan kutsen yanar gizo, musamman yadda ake kai harin kutse a ma'aikatun Amurka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jo sa abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Solomon Abu da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.